demokradia a yau. Cikin shirin zamu waiwayi kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya harzuka matasa da kuma rawar ƴan mata da ake a majalisar dattijan Najeriya. Jama'a masarumu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya a Birtaniya a lokacin wani shirin tambaya da amsoshi a gefen taron kasashe renon Ingila shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana game da matasan Najeriya. Magana da ta jefa shi cikin ruwan zafi da matasan. Kashin fidar da Nasara da Mulika ya hada mana.
We have a very young population. Our population is estimated conservatively to be 180 million.
Muna da akasarin al'ummar mu matasa. Ani kiyasin yawan mutanen mu na Najeriya kimanci mun kai mutum miliyan 180. Fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen matasa ne yan kasa da shekara 30.
A lot of them haven't been to school and they are claiming, you know, that Nigeria has been an oil producing country, therefore they should sit and do nothing and get housing, healthcare, education free.
Yawancin su ba su yi makaranta ko karatu ba, suna cewa Najeriya na daga kasashe masu arzikin fetur, da haka za su rika zama ba tare da yin aikin komai ba, su rika samun gidaje, kiwon lafiya da ilimi kyauta. Amma bari in faɗa muku, kwanan nan minista na labaru an matsa masa lamba ya amsa tambaya kan cewa gwamnatinmu ba ta komai. Sai ya ce a gwada a gaya Najeriya take gabanin 2015 da yadda take a yanzu.
And I think people were impressed with the answer. Security we have done quite well.
Ina ganin amsar ta gamsar ko ta burge jama'a. Mun yi abin kirki wajen lamuran tsaro da tattalin arziki, musamman ma mun yi abin kirki a bangaren noma. Inji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron majalisar tattalin arziki kungiyar kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a London.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano ra'ayinsa dangane da kalaman na shugaba Muhammadu Buhari game da matasa.
To a gurgujen ra'ayina shine irin fitar bakin nan ce da shugabanni suka yi jifa-jifa. Ya yi fitar baki ya faɗa abin da wata kila idan da alitsani da shi kansa ba zai so ya faɗa ba, domin wato mafiya yawan matasa suna da dara da kuɗin mai, suna zaune ba sa yin komai, suna son su samu gida kyauta, magani kyauta, makaranta kyauta. Wato da wurin da ya faɗa ɗin da kuma fitowar magana ta bakinsa a fahimta ta kuskure ne, domin wato in ma hakan take, mafiya yawan hakan suke, to magana za ka dawo a kan cewar to me shugabanni suka yi wanda ijamo aka shiga wannan halin, kuma ne suke yi na fita daga wannan halin, kuma yanzu shi ne ƙungiyar shugabanci a ƙasa. Saboda haka tambaya za ta dawo kansa, shin yanzu matasa suna da makarantu irin waɗanda su shugaba Muhammadu Buhari suka samu lokacin da suna tasowa? Suna da kafar samun ayyuka irin yanda lokacin su shugaba Muhammadu Buhari da suna tasowa suka samu? In ba sa samu, to wace rawa hukumomi suka taka wajen samun wannan canjin yanayin? Kuma yanzu ne suke yi wajen kauda wannan yanayin?
Ba ka gani watakila ana iya musu uzuri cewa suna hoɓɓasawa idan aka kwatanta da abin da ya faru kafin su zo?
Za a iya musu uzuri, amma wannan uzurin shi ma zai daga tabbatar da cewa an yi kuskure wajen yin wannan bayani. Domin a kusan lokaci ɗaya ya yi bayani, ya yi alfahari da cewar an samu ci gaba wajen ɓangaren harkar noma. Kuma wannan ci gaban da aka samu matasan ne dai suka samar da shi, kuma ta hanya ta ƙwazo, babu wata alama ta cewar wasu injina aka shigo da su irin yadda ake yin noma a Najeriya, irin yadda ake yi a Turai.
To amma kuma ba a yi wa shugaban rashin fahimta ba, watakila da yake wasu suna gani kamar ya yi wa duk matasa kuɗin goro, alhali kuwa ya ce wasu daga cikinsu ne bai ce duk matasan Najeriya ba?
Babu shakka ba kuɗin goro ne ba, za a iya masa ujirin cewar mafiya yawa ice, ma'ana akwai waɗanda su ba haka suke ba. To amma mafiya yawan nan har yanzu dai akwai nau'in kuskure a ce haka, har yanzu mafiya yawa suna aiki tukuru wajen neman halaliyarsu.
Ya kuke kallon abubuwa da suke wakana ne a majalisar dattijan nan, musamman ma dai wajen dakatar da dan majalisa? Ana demokradiyya ne, amma da zarar dan majalisa ya fito ya faɗi ra'ayinsa sai a ce ya faɗi wani abu da ke muzanta majalisa, saboda haka an dakatar da shi ne wa'adi kaza.
Ya, wato a fahimta ta abu biyu ne yake damun majalisar dattijai. Na ɗaya, wato sun afu a kan burinsu na 2019. Duk littafinsu a kan wa zai zama ne a 2019. Wannan ya sa suna zubar da duk wani abu muhimmi a ƙasar. Su kasafin kuɗi ne, su harkar naɗe-naɗen shugabanci ne, su harkar samarwa da ƙasa, wato tsare-tsare da dokoki waɗanda za su inganta shugabanci, duk sun ajiye kullum tunaninsu 2019 wa zai zama ne, wa zai riƙe kujera kaza. Wannan kuma sai zamana abu na biyu ya biyo baya, duk wanda isa ba wannan tunanin nasu da shirye-shiryen nasu, saboda dandazon tsofaffin gwamnoni da suka taho da wato wannan tarbiyyar ta gwamnonin Najeriya na cewar su kamar na shirika na Husi ke ba, kawai duk abin da suka ce ba wanda yake mutawa. Saboda haka yanzu suna mamaki don me za su faɗi magana a majalisa wani ya musa. Saboda haka sai binan masa daban kora da dakatarwa da koro da tsoratarwa, da kuma wannan zai cutar da majalisa ta hanyoyi ɗayan biyu. Ko dai mutane ‘yan majalisa, wasu ‘yan majalisa suna kallon abin da yake, suna da ta cewa amma su ji tsoro su ja baki su shiru, ko kuma ya haifar da irin abin da muka gani Senata Umar Geji ya yi. Shi kenan a ɗauki wata hanya wacce take ba ta doka da oda ba, domin huce haushe. Kuma gaba ɗaya in ka tattara sai ka ce suna kashe imar majalisa a matsayinta na wacce ta fi kamata ta zama wakiliyar al'umma, a inda ya fi cancanta a yi muhawara sosai, a inda ya fi cancanta ko mutum ɗaya ne da yadda da wani al'amari zai fito yi bayanin dalilin da ita bai yadda da shi ba, sannan mafiya yawa sun yadda da shi ya haƙura, amma dai ya faɗi dalilinsa.
Rashin fahimtar tsarin demokradiyya ne ya sa ake tafi da majalisar irin haka? Ɗaya kenan. Biyu kuma, ai dattijai ne ke cikin wannan majalisa, ya zamanto tsoron shi shugaban majalisar dattijai ne ake haka ba mai fitowa da lauyoyi a cikin wannan majalisa da sauransu, amma baka jin mai fita ya ce abin nan da ake yi ba daidai bane, daga cikin su tsawatar kansu da ba yara ƙanana bane.
Gaskiya ne, ba na zaton rashin sanin tsarin ne, an sani sarai, amma na fi zaton bukata ko son zuciya shine yake jagora a mafi yawan lokaci. Saboda haka duk abin da ya ci karo da wannan son zuciyar shi kenan sai ka ga an yi masa kama karya akan dole sai an samu biyan bukatar da aka zuciya ta riga ta tafi a kai. Kuma sun san majalisa tana da ikon tsara dokokin gudanar da al'amuranta na cikin gida.
Kuma dokoki da suka yi na cikin gidan nan sun yi karo da tsarin mulkin Najeriya.
Ai ba su yadda suna cin karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Ai fassarar su gani suke yi, wato su wanda suke daidai da tsarin mulkin Najeriya suke. To kuma mishkilar sun hana a ji ko ta a nemi fassara idan wani ya ga shi ta fahimtar ta bayi da cewar an ci karo da tsarin mulkin Najeriya, da sun cika da aje kotu.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu ne kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Dedone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.